This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Ka Almasi Garba ne tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na subahin yau Litini 12 ga watan Fabrairu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hawwa da kanin labarai.
Tumala Ibrahim, manyan jami'an kasashen yammaci ne suka tattaki tsohon shugaban Amurka kuma na gaba-gaba a jam'iyyar Republican Donald Trump bisa wata katobara da yayi. Wani mai magana da yawun Pentagon ya ce an kai sakataren ma'aikatar tsaron Amurka Lloyd Austin zuwa asibitin sojoji na Walter Reed. Sojojin Isra'ila sun ce sun kammala aiki a wani jerin har-haren da suka kai kan birnin Rafah da ke kudancin Gaza da jajjafin safiyar yau Litinin.
Karin labarin kenan. A babin rahotanni za a ji matakan da gwamnatin Najeriya ke dada daukawa biyo bayan zanga-zangar da aka yi a sassan kasar saboda tsadar abinci da kuma karancin sa. Za kuma a ji irin matakan da kasar Girka ke daukawa kan yan kasashen waje musamman ma yan China da ke ci da gumin yan kasar da sunan sayan gidaje. Kamar kowani asubahin ranar Litini yau ma muna tafa da shirin ciki da gaskiya wanda Safilu Hashim Gumal ke gabatarwa inda yau shirin zai ci gaba da tabo batun damfar nan da aka yi ma wani babban malami mai yawan taimakawa. Sai dai kash saboda wata matsala da muka samu ba za mu iya kawo muku cikakken rahoto kan wasan karshe na gasar cin kofin Afirka ba inda kasar Ivory Coast ta lallasa Najeriya da ci 2-1. Kafin nan dai ga kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. A ranar Lahadi manyan jami'an kasashen yammaci suka tattaki tsohon shugaban Amurka kuma na gaba-gaba a jam'iyyar Republican Donald Trump bisa katobarar da yayi cewa mai yiwuwa ne Amurka ba za ta kare kawayen kungiyar kawancin tsaro ta NATO ba wadanda ya bayyana da cewa ba sa kashe isassun kudaden da ya kamata akan harkokin tsaron su ga mamayar da Russia ka iya kai musu. Cikin wata rubutacciyar sanarwa, sakataren janar na kungiyar ta NATO Jens Stoltenberg ya ce katobara fadin cewa kawayen kasashen kungiyar ba za su kare junan su ba to zarci ne ga shanin tsaron su baki daya ciki kuwa har da Amurka. Fadin hakan kuma zai tsoma sojojin Amurka da na Turai cikin karin hadari. Stoltenberg ya kara da cewa duk wani gigin kai hari kan kungiyar ta NATO zai gama da gagarumin martani na tsintsiya madaurin kidai daga kungiyar kasashen. Shi ma ministan tsaron Polish Wladyslaw Kosmian-Kamez ya tofa albarkacin bakin shi inda ya rubuta a kafar sadarwar zamani ta X cewa taken nan na NATO da yake daya na kowa kowa na daya yana nan daren dan kuma koge zo a kawancin na arewacin Atlantika. Yace ganin wallan kawayen kasashen na nufin raunana ga dukkan kungiyar ta NATO. A jiya Lahadi ne wani mai magana da yawun Pentagon ya ce an kai sakataren ma'aikatar tsaron Amurka Lloyd Austin zuwa asibitin sojoji na Walter Reed domin yi mishi maganin cutar mafitsara. Tuni dai har an sanar da mataimaki kuma shugaban haɗaɗɗiyar majalisar hafsoshin tsaron ƙasa da fadar White House da majalisar dokoki cewar jami'in yaɗa labaran Pentagon Major General Pat Ryder cikin wata rubutacciyar sanarwa. Sanarwar ta kara da cewa a halin da yake ciki sakataren harkokin tsaron zai ci gaba da rikewa da kuma gudanar da ayyukan ofishinsa. Mataimakin nashi kuma a shirye yake da ya amshi ragamar gudanar da ayyukan sakataren tsaron muddin bukatar hakan ta taso. Ryder ya ce nan ba da jimawa ba za a sanar da halin da Austin din ke ciki. A ƙarshen shekarar bara ne dai aka gano Austin na fama da cutar kansa inda aka rika yada mishi magana sakamakon boye batun kamuwa da cutar da tiyatar da aka yi mishi a asibiti da abin da ya biyo bayan tiyatar. Sojojin Isra'ila sun ce sun kammala aiki a wani jerin har-haren da suka kai kan birnin Rafah da ke kudancin Gaza da jijjifin safiyar yau Litinin. kafan labaran AP ta ruwaito cewa sojojin na Isra'ila sun kara da cewa sun kai hari ne akan wuraren da suka rika kaikaita da suka ce na ayyukan ta'addanci ne dake yankin gundumar Shabrora a birnin Rafah. Sojojin sun ce sun kammala kai hare-haren amma ba su bayar da wani karin bayani ba. Duk da haka kafan labarun ta Associated Press ba ta ruwaito wani labari daga jami'an lafiyar Palestine ba dangane da rashi ko jikata daga hare-haren. To amma hukumar yada labaran Faransa Agence France-Presse ta ruwaito cewa ma'aikatan lafiya ta Hamas ke kula da ita a Gaza ta bayyana cewa akalla mutane 7 sun rasa ransu a hare-haren da sojojin Isra'ila suka kai. Tunda farko dai a jiya Lahadi ne Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya yi alƙawari ga ɗaruruwan dubban Falastinawa cewa zai samar musu da hanyar ficewa lami lafiya daga birnin Rafah da ke yankin kudancin Gaza a shirye-shiryen shi na kai harin da ya shirya kaiwa ta ƙasa kan mayakan Hamas. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC.
To an jima kadan Hauwa za ta saki shigowa da cigaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko wanda zai kai mu Najeriya inda gwamnatin kasar ke ta fadi tashin daukar matakai biyo bayan zanga-zangar rashin abinci da kuma karancin sa da aka yi ta yi a sassan kasar. Daga Lagos ba ga baban gida jibrin da cikakken rahoton.
Biyo bayan zanga-zangar lumana da wasu mata suka jagoranta a jihar Neja da kuma wasu daban da aka gudanar a jihohin Kano da jihar Osun ya sa shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu daukan matakai na bada umarni a fito da tantan na abinci da ke rumbunan gwamnatin kasar domin karya farashin kayan masarufi da ke neman ya gagari kundila ballantana kuma talakan kasar. To sai dai kuma a cewar wani masanin harkar gona Professor Bukar Kutigi na Jami'ar Ibrahim Badamasi da ke Lafiya Neja ya ce wannan dabara na gwamnati ba zai taimaka ba sai fa idan an dauki kwararan matakai.
Matakin da gwamnati ta dauka na kayyade rashin abinci ba shi zai kawar da yunwa ba. Da yawa in ka shiga kasuwannin kawai zaka ci manoma suna fito da abinci na sayarwa amma masu saya suna boyewa. Su ne ya kamata gwamnati ta bincika su waye ne masu boye abinci domin ya yi tsada. Suna saya hannun manoma domin su boye don ya kara tsada su su zo su sayar. Su ne ya mata dauki mataki akan shi.
Ko a makon da ya gabata sai da wata kotun tarayya dake nan Lagos ta umarci gwamnatin Najeriya da ta dauki kwararan matakai na kawo karshen hauhau kayan masarufi na kafa hukumar kayyade farashin abinci na kasa kamar da ake yi a can baya. To ko ya jama'a suka ji da wannan hukunci a wannan hali na tsada abinci a Najeriya da kuma matakan da suke so gwamnati ta dauka ga da abinda wasu talakawa ke cewa.
To kaga ai wannan dama shine kusan kashin bayan makasudin shiga halin da kasar ta yi na ƙarin na janye tallafin mai da gwamnatin tarayya take ma al'umman kasa. Babu wani abu wanda talakan kasa yake amfana da shi, babu shi. Saboda haka kaga dama abin da ya rage kenan wannan tallafin mai din da ake ba al'umma suke dan samun sauki. Tunda kaga kullun yanzu kaya hauhawa suke yi, farashi karuwa yake yi. So saboda haka kaga wannan wani abu ne wanda yake mu muna kallon inda majalisar kasa ta san abin da take yi a lokacin da shugaban kasa ya fita wannan magana kai tsaye kada an kawai ya bugi kirji shi kadai ya faɗi wannan magana da ya kamata su taka mishi birki.
A bangaren sa dai farfesa na harkar noma Bakar Gudigi cewa akwai bukatar gwamnati ta dauki matakai da dama kamar haka.
Amma don an hana sai da abinci manomi bai da abin da zai sayarwa, ba yanda zai samu kudi sai ya sayar da kayan gonan. Dole ya kawo kayan gonan shi a kasuwa ya sayar da me ya samu biyan bukata. To idan aka ce ya sayar a araha sannan sauran abubuwa kuma ba su yi haba shi kuma kaga manomi an cuce shi. Amma masu saya su boye domin suna nan a kasuwannin kauye su shiga su je su sayo su boye su ya kamata gwamnati ta bincika su waye ne a sa su dole su fito da abincin nan su sayar.
Yanzu dai a inda talakawa suka zura gwamnatin Bola Ahmed Tinubu ido abin jira a gani shine ko irin waɗannan matakai za su kawo karshen hauhawar farashin kayayyakin masarufi a sassa daban-daban na Najeriya. Babangida Jibrin Murya Amurka daga Lagos.
A gaida Babangida, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC daga kuma yanzu dai ga Hauwa da kashi na biyu na labaran duniya.
A ranar Litinin kasar Saudiya ta ce ta raba tallafi da ya kai na kimanin kuɗi dala miliyan 250 ga gwamnatin Yemen da duniya ta aminta da ita, wadda daular Saudiya ta mara baya a yakin da ta gwabza da dakarun Houthi. Kuɗin sun biyo bayan wasu kuɗaɗen da aka bayar tun da farko na daidai adadin na yanzu da aka bayyana a watan Agustan bara, lokacin da Riyadh ta sha albashin samar da kuɗi dala biliyan 1 da miliyan 200,000 domin taimakawa gwamnatin cike gibin kasafin kuɗinta da biyan albashin ma'aikata. An tura rukuni na biyu na tallafin kuɗin da zai taimaka a cike gibin kasafin kuɗin gwamnatin ta Yemen ne zuwa babban bankin Yemen da ke birnin Aden da ya kai dala miliyan 250,000 domin biyan albashin ma'aikata, cewar jakadan Saudi Arabia a Yemen Muhammad Al-Jabbar ta kafar sadarwar zamani. Gwamnatin Yemenawan ta yi kaura zuwa birnin Aden da ke kudu da gabar ruwa bayan da ƴan Houthi da Iran ke marawa baya suka kwace babban birnin kasar Sana'a a shekarar 2010. A yau Litinin ma'aikatar harkokin wajen Indiya ta ce Qatar ta saki tsofaffin dakarun ruwan Indiya su 8 da aka kama, aka kuma yanke musu hukuncin kisa bayan da aka tuhume su da yi wa ƙasar Isra'ila leƙen asiri. To sai dai ma'aikatar harkokin wajen bata taɓa bayar da wani cikakken bayani ba dangane da 'yan ƙasar ta Indiya su 8 ko kuma game da laifin da aka zarge su da aikatawa. Haka kuma ƙasar ta Qatar bata ce uffan ba dangane da shari'ar da aka gudanar ko kuma sana'ar wato ko kuma sanar da jama'a irin tuhumar da aka yi wa mutanen. Amma kafafen yaɗa labaran Indiya sun ruwaito cewa mutanen waɗanda cikin su har da wani babban hafsan da ya taɓa samun lambar yabo da wani mai mukamin captain da ya taɓa jagorantar jirgin ruwan yaƙi an kama su ne a Doha a watan Agusta shekarar 2022. A watan Oktoban bara ne dai Indiya ta ce an kada mata anta bayan da wata kotu a ƙasar Qatar ta yanke hukuncin kisa akan mutanen, amma aka sassauta hukuncin a watan Disamba bara.
To a gaida Hawwa Sharif da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai wannan rahoto na musamman na yadda gwamnatin kasar Girka ta fara taka burki ma 'yan China da ke ci da gumin 'yan kasar. Kasar Girka ta yi shelar bullo da wasu sabbin matakai don kare 'yan kasar daga akasari 'yan China masu sayen gidaje da sauran kadarori don su samu damar zama a yammacin duniya, wani salo da ake wa lakabi da tsarin bizar zinari. Anti Karasaba ta hada wannan rahoton daga birnin Athens wanda zan karanta. Ga sabbin attajiran China da dama, dalilai na kaura sai ma kara yawa suke yi. Abinda aka fi sani a fadin duniya da canza shika don jari. A shekarun baya-bayan nan, 'yan China sai ƙara kwarara suke zuwa ƙasar Girka, kuma hakan ya haddasa matsalar ƙarancin gidaje. A ranar Juma'ar nan ma, sai da Prime Minister Kyriakos Mitsotakis ya ce zai ƙara mafi ƙarancin jarin da za a saka kafin a mallaki gidaje a wasu sassan ƙasar daga dala 269,491. Zuwa dala 862,372 saboda a rage rububinsu da kuma ƙarancinsu. Prime Minister Mitsotakis ya ce wannan wani babban ci gaba ne ga ɓangaren saka jari na ƙasar, kuma bugu da ƙari wani muhimmin mataki ne da muke ganin zai kare darajar hada-hadar ƙasar. Abinda ya gaya ma 'yan majalisa kenan a zauren majalisar ƙasar. A wani haɗin kan ɓangarorin siyasa irin wanda ba a saba gani ba, jagororin 'yan adawa sun amince da wannan tsarin saboda daɗa ƙaranci da ake ganin gidaje za su yi nan gaba. Sun ma shiga kiran gwamnati da ta hana 'yan ƙasashen waje irin 'yan China sayen gidaje don samun ƙazamar riba ta wajen yin hayarsu a maimakon don zama ciki kawai. Wani ɗan ƙasar Girka da ke wajejen shahararriyar shiryar shakatawar nan ta Girka mai suna Acropolis, inda 'yan China da sauran 'yan yawon buɗe ido ke sha'awar zuwa, ya ce samun gidajen haya a kewayen wurin da matuƙar wuya. Ya ce 'yan yawon buɗe ido ne kawai za ka gani a irin waɗannan gidajen, sun yi tsananin tsada ga 'yan ƙasar. Tun bayan ɓullo da tsarin na bizar zinari a shekara ta 2014, ƙasar Girka ta yi ta bayar da takardun damar zama na tsawon shekaru 5 ga 'yan ƙasashen waje muddin sun amince su saka jarin da bai gaza dala 270 ba. To wannan kenan, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro barkanmu da shirin ciki da gaskiya har kullum kan bukarin take haƙƙin dan Adam. A yau shirin zai daura kan labarin shehu malamin Islaman nan da ya fada komai ɗan damfara. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarki Hashim Kumel. Har yanzu muna kan labarin damfara da aka yi babban malamin addinin Musulunci Sheikh Muhammad Kabir Ismail da sunan kulla kasuwanci. Yanda lamarin da ya faro shine Sheikh Kabir Ismail na daga cikin ƴan kwamitin aurar da zawarawa da gwamnatin tsohon gwamna Ibrahim Dan Kwamba ta kafa a Gombe a shekarar 2015. Wani bawan Allah mai suna Mustafa Zarewa mai harkar dillancin shinkafa ya tunkare shi da nufin a bashi dama ya kawo shinkafa don gwamnati ta saya ta rabawa zawarawan. Malam Kabir Ismail ya amince ya karbi shinkafar inda ya sayar wa ɗan kasuwa Alhaji Umar Kunji a Gombe. Daga nan ne ɗan damfara suka zo da sunan za su kawo shinkafa, inda malamin ya tattara kuɗin jama'a ya miƙa musu, su kuma suka cika wandansu da iska.
Muhammad Kabir, gaba ɗaya nawa yanzu ake binka mutanen nan? Shi yanzu Umaru Kunji nawa ne kuɗin sa wajen ka?
Nasa zai kai kusan ₦12,500, Mustapha ₦6,500, kaga ₦17 kenan ko? Ga wancan yana da uku mai masara mota da shi ma ₦6,000. 20 da kanana kana da yanzu 20 da daidai zuwa 22 miliyan abin da yake kai haka.
Na'am. A matsayin ka na ina ji ka biya mi?
Na biya wasu, shine na sai da gidana na biya wasu na rarrake.
Wato da kuɗin sun kai miliyan wajen 30 kenan ko fiye da haka?
Za su hakika a ciki ai na rarrake na.
Ya nuna yanzu ba ka da wani sauran abu da za ka sayar a kadarorin ka kenan?
Oh, wallahi al'azim ba ko da take ɗaya kuwa, wallahi ban da shi. Ni kuma fenshiyaniya ne, gratuity na ma bai wuce ₦1,000,000 ba, in ma za a biya ni, in bai ma kai ba.
Oh, Kabir, daga wancan lokacin zuwa yanzu ya rayuwarka ta kasance bayan wata gaddara da ta faru?
Rayuwa kam a matsayina na almajiri haka dai nake rayuwa. Fenshiyona 39,000 ne, ina labultatin. Ya shi na dogara sai Allah daga cikin ofisa da yake yi wa bayansa ɗaya na 15. Na aular da guda biyu maza sun yi aure, sauran guda 11 nan da ni 17 ko 18, mu 13 nan haka muke tare a gida. Za a sha biyu haka ta hanyar Allah da bayan Allah da suke taimako.
Shirin ciki da gaskiya ya tuntuɓi Umar Kunji, wanda na ɗaya daga cikin wanda aka karɓi miliyoyin kuɗi a hannunsa don siyo shinkafar, amma kuɗin suka salwanta. Cikin ɓacin rai ya ce ko yanzu aka bashi kuɗinsa bai yafe ba.
Wani hali ke kike ciki game da shi Muhammad Kabir Ismail ɗin nan?
Ya kamata a ce ya gaya maka duk halin da ake
ciki. Ya gaya min, wato ma'ana adalcin shi ne Alhaji Umar dole mu tuntuɓe ka.
Ina jinka Nasiru.
Shirin da ka yi hakuri ka yi ne gaba ɗaya, ko kuma kana jiran duran da Allah ya hore masa ya biya ka kuɗin ka dai?
Wannan zuriya ma abin da zan ce.
Alhaji Umar, ka yi halin Gombe ne da kai ba?
Nasiru, ka gane ba, ka ga wannan lamarin? Babu abin da zan ce wa wannan abin, ko yanzu aka ɗauki kuɗin nan aka bani, babu abin da zan ce sai dai Allah ya isa. Amma Allah ya saka min, yanzu a ɗauki kuɗin a bani. Abun da zan ce sai Allah ya saka mini abun da aka yi mini kawai. Ni kawai abun da.
Alhaji Umaru, kamar ranka yana ɓace ne har yanzu?
Ya wuce ba a ɓace, Alhaji. Da zan bane cikin aminci, ban taɓa tsammanin Kabiru zai mini abun da ya mini ba. Kuma ma hasali gara ma na Kabiru akan Ali Audu mai riga a kansa. Suka connivin, a taƙaice dai kawai babu yanzu a ɗauki kuɗin nan a bani, ni Allah ya sani kawai tsakanin su. Shikenan, shi ne kawai.
Alhaji Umaru Kunji, wannan kai dai kaga ba za ka iya ci gaba da magana bane saboda ba mamaki a cikin maganar zai kare ka ba cin rai kenan
wallahi haka ne gaskiya ne nasu gaskiya
Alhaji Umaru karshe abinda yake faɗa min dan masa damfara ne ya jawo ya faɗa wannan matsalar
wannan Nasiru ba ni da ke da damfaran da aka masa yi can wanda suka damfare shi akwai ranar kiyama ko wanda suka damfare shi ma Allah zai saka masa shi ma ko
amma
wannan magana haka yake yadda take haka yake so ni kuma idan aka damfare shi ni ma sai zai damfare ni kenan
eh wato sai lokacin da abun bayan ya
Nasiru please you should not prolong this issue kawai ina bin kabiru yasa abin da nake bin sa yanzu ya dauki kudin nan a bani Allah ya isa tsakani na da shi bas bani da wani abun da zan fara masa
Shima Mustafa Zarewa dillalin shinkafa wanda yace inda Sheikh Kabir ya faɗa masa gaskiya da bai wahalar da kansa bin sahu ba shima ya bayyana mana irin halin da ya faɗa sanadiyar wannan iftila'i
wato gaskiya abin da ya faru ka san Allah ya kaddara mu abu zawa da kai kowa gaskiya bane
haka ne Mustafa
na ga ya wani munaka komar nake ce masa mutum ina ne yamin hanya za a kai shinkafa za a aro da zaurawa gashi ya kira ni yake kaji sabi da ce ka san kuɗi na ban da kuɗi gaskiya ita saboda a lokacin na je na yi wata asara a Lagos wajen miliyan biyu da wani abu to da mai gida na ya gaya masa ce kaji shinkafa ake so abu ne a to ake duk abin da na gani ko trailer na ce ai a kai mutuwa ne wata ne da fata da gaskiya abu ne to ba matsala na kira da ta ina ake ce gashi da irin auren zaurawa bun na kai a kano ihe da za su yi za a bayi kafa da a ishe kafa da taliya ayi da magaloni da mai da masara da wake duka kaya za a kai mai to shi kenan ba matsala Allah ya sa da rabon mu eh kya ne gida na buzu ne dan ne da rage masa kaji ta ba matsala tunda uku suke so a yanzu dai to gaskiya gudu kuma Najeriya Allah dai kaddara mu ba zai gaba da yi ne a Brazil in je da ba kudi ya bane gaskiya
oh wato kai ma kana da wani mai gida da yake baka kayan kenan
gida ne a Niger ai buza ne za mu suke ba mu kaya ko trailer nawa yake ke sai na bani na sha kai wa Abuja kai to my surprise Allah ya kaddara ni ba wani kudi suka manta ba suka manta cikin kafin nan kawai wanda zabi za mu kai wa kayan ne su suka ci murmuna da ka bai abiye bayyana su suka san yadda su da malam suka san abu da suka yi to ka san ni ba na son zargi ne amma daga bayan na gane cewa kawai dai malam gaba ɗaya shi ya shirya wannan rahin gaskiya saboda yadda muka ji kwamitin zarawa na wani akwai sakatare na kwamitin ɗin garba kwami shi ne yake cewa ba su suka sa akwai da tace evidence da komai ina da su dai to duk dai na gane cewa gaskiya malam yake murmurar sa shi ya cuta ko ba ya cuta ba Allah masani shi ya cinye kaya aka ce da kabari ke ji labarin cewa ko shi ma hanya aka masa alƙawari aka masa a ba shi kaya wai zai ji ko shi za a ba shi kafa ne ko me sai ka biya a shekara shi ba da ya sa rahin gaskiya a ciki ka sauri in ka jiri mutum ya sa ka ga amurka fa wannan wanda mutum akwai rahin gaskiya kuma akwai na kaddara to ni ko ni na abin da mai gaskiya na yi da tausayi to da aboki na wannan da ya mun hanyar ciwon ido yake za a je indiya ta daidai ku asalin abin kenan to in an samu an kai kayan nan sai a ce sai ni ba wani abu nake so ba kawai ko kuɗin aka samu sai a maka maganin ciwon idon ka to a lokacin a nan Najeriya an ta duk ido ɗaya za a yi 300 a indiya kuma kuɗin musu komai ya fiye kai 450 ba irin zai duka sai shi kenan ba matsala baramuje Allah ya samu da mata ya asa'a amma dai saboda naje Lagos an ce ban nayi asara kuɗi kaga yanzu ban sai shin kuɗi gaskiya ko da yawanci za a irin wani abu kasan sai kashi da suka dan da kaɗin ka a dai ai kiwon yar kasuwa dai sai yayi da kare ne ya bi shinkafa trailer ɗaya na tafi da ita muna zuwa malai juya mun kai nuna mana wani wuri tare ta su za shi zuwa gombe sai wannan muka je da amon jaran alamis ne aka je shinkafa da kin ne sun lagos ti har amun na komiti mutane da wani umar da wani waye ne ga kan dina tantu na su wallahi dina ban mu ba da wani dai a cikin mutum ne ke hanya mutum shi ma la yasa yin sa a matsala ko shi mutum ne ke ne ta ba sai ga ya aje fa ke irin wani azar da ya da kai ma dai shi ya mutu to mutum ne mai yaya da tawaje bayan mun malamin wannan abuwa dai daga abu gaskiya an shiga matsala dan a lokacin zamu je Saudiya ne da mata wallahi dole na hakura to ba da yadda za a ce ga kayan mutane a hannuka da kudin mutane kuma ka tafi ka Saudiya sai ne da mata na kawai ke Allah ya kiyaye ni na fasa zuwa wallahi sai ta tafi asarin da ban je maka ma kenan na hakura har yanzu ban je maka ba hakura to su kuma wanda buzu mutum ne Allah din da ya masa ya sani ko su magan da muka dinga yi da shi bai taɓa ya mai asara ko taliya kwaya ba ni gaskiya duk abin da ina gata nan tsan za mu so shinkafin mu inda dauko shinkafa sai nayi kira waya nayi bukin nake wucewa saboda kaga bai kamata ba kaya na bane ya mutane aka ni ba taɓa bullin goba sai kuma Allah ya zo ya kaddara wannan akara ne yawa haka to the cabinet, and in the secretary of Matala to Nadigira, I got a look at the Nagamagina, I got my Jani Church, because I am my Jagger, she got me to make the actual life, and I thought a good day. But to go to Amel with the Suba and someone I would call them, and this was Nessie Navas, Regina, and let Nessie that can go with you. They said, we're in that because I'm the Yerigi in 2002, I know it's going to be a million over. But you could go on a high now, and I'll call you. Haka Allah ya kaddara mu har yanzu ma ni ba sai cikin filin ba gidan ya rabu filin ya rabu kuma na hakurin da Allah kawai
to Allah ya kyauta masu aro kun dai je da lamari ya faru tare da addu'ar Ubangiji Allah ya buɗe malan hanyar da zai fitar da kansa daga cikin wannan kaddara ta fuka masa idan Allah ya kimi mako mai zuwa za mu kawo muku wani sabon shiri yanzu kan amarjin Nasir Adamu Elikaya da yake muka wajen kawo muku wannan shirin Mr. Phil Hashin gunan ke cewa mu kasance lafiya
to a gaishe ka da tawagarka kafin mu ci gaba ga wannan sakon
idan kasa tana da abinci to ji sauran abubuwan biyowa baya suke amma idan kasa ba ta da abinci to ina tabbatar ma cewar kasar nan zaka ga tana ta tangantangal
mutanen da ke cikin birni masu arziki suna son su saka jari a cikin gona a yanki to ba za su iya ba saboda kowa na tsoron ya sai gona a zo a kama shi a ce sai ya bada abin da bai da shi ko kuma a halbe shi
sauraron shirin noma tushen arziki dake zuwa muku a duk ranar talata da misalin karfe 4 agogon Najeriya Niger kamar da kuma Chadi karfe 3 agogon GMT da Ghana za ku kuma iya sauraron shirin a birnin Yamai dake jamhuriyar Niger a tashar mata BOA Africa akan mita 102.5 bayan nan kuma za ku iya zuwa shafin mu na internet a boahausa.com karkashin shirye-shirye don sake sauraron shirin noma tare da ni Muhammad Hafiz Baballe
to da wannan kuma muka zo ga shirin mu na ƙarshe wato labarai an manfa a takaice
a ranar Lahadi manyan jami'an kasashen yammaci suka tattaki tsohon shugaban Amurka kuma na gaba-gaba a jam'iyyar Republican Donald Trump bisa katobar da ya yi cewa mai yiwuwa Amurka ba za ta kare kawayen kungiyar karancin tsaro ta NATO ba wanda ya bayyana da cewa ba sa kashe isassun kudaden da ya kamata akan harkokin tsaronsu ga mamayar da Russia ka iya kai musu cikin wata rubutacciyar sanarwa sakataren janar na kungiyar ta NATO Jens Stoltenberg ya ce katobar fadin cewa kawayen kasashen kungiyar ba za su kare junansu ba to zarci ne ga shanin tsaronsu baki daya ciki kuwa har da Amurkan fadin hakan kuma zai tsoma sojojin Amurkan da na Turai cikin karin hadari a jiya Lahadi ne wani mai magana da yawun Pentagon ya ce an kai sakataren harkokin tsaron Amurka Lloyd Austin zuwa asibitin sojoji na Walter Reed domin yi mishi maganin cutar mafitsara tunda dai har an sanar da mataimaki kuma shugaban hadaddiyar majalisar hafsoshin tsaron kasa da Fadar White House da majalisar dokoki cewar jami'in yaɗa labaran Pentagon Major General Pat Ryder cikin wata rubutacciyar sanarwa sojojin Isra'ila sun ce sun kammala aiki a wani jerin hare-haren da suka kai kan birnin Rafah da ke kudancin Gaza da jijjifin safiyar yau Litinin kafin labaran AP ta rawaito cewa sojojin na Isra'ila sun kara da cewa sun kai harin ne akan wuraren da suka rika kaikaita da suka ce na ayyukan ta'addanci ne da ke yankin gundumar Shabora a birnin Rafah sojojin sun ce sun kammala kai hare-haren amma ba su bayar da wani ƙarin bayani ba a ranar Litinin kasar Saudiya ta ce ta raba tallafin da ya kai na kimanin kudi dala miliyan 250 ga gwamnatin Yemen da duniya ta aminta da ita wadda daular Saudiya ta mara wa baya a yakin da ta gwamza da dakarun Houthi kudin sun biyo bayan wasu kudaden da aka bayar tun da farko na daidai adadin na yanzu da aka bayyana a watan Agustan bara lokacin da Riyadh ta sha alwashin samar da kudi dala biliyan 1 da miliyan 200 domin taimakawa gwamnatin cike gibin kasafin kudinta da biyan albashin ma'aikata a yau Litinin ma'aikatar harkokin wajen Indiya ta ce katar ta saki tsofaffin dakarun ruwan Indiya su 8 da aka kama aka kuma yanke hukuncin kisa bayan da aka tuhume su da yiwa kasar Isra'ila leken asiri
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Yanzu a madadin Hawwa Sharif wadda ta taya ni gabatar da shirin, da producer mu Dadi Balawi, sai kuma injiniyan mu na yanzu, ni Ibrahim Ka'almasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.